Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake kan mita 200.5 sai kuma gidajen radio amfani sarauniya fara'a da nomad da dalol har ma duniya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yau safiyar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Mayu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗin da ake bukata kan harkokin tsaro. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya ce kotun kolin kasar zata yi nazarin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya taka wa umarnin shugaba Donald Trump burki kan batun shige, wato hana waɗansu ƙasashe shiga Amurka. Kana hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka tana gudanar da bincike kan Jared Kushner, surukin shugaba Donald Trump, kan yiwuwar hulɗa tsakanin ofishin yaƙin neman zaben Trump da Rasha.
Kanin labarin kenan aka ji. Gwamnatin Najeriya ta nuna ƙwarin gwiwar ƙasar za ta fita daga karayar tattalin arziki nan ba da daɗewa ba.
In Allah ya yarda, cikin wata uku masu zuwa za mu fita daga wannan halin kakanigayi na tattalin arzikin ƙasa da ake kira recession. Aikin noma ya bunƙasa, masana'antu ma sun bunƙasa, amma
sai a biyo mu domin jin cikakken bayani. Ƙungiyar Rajin Warzan da Zaman Lafiya a Najeriya ta Global Peace Foundation ta gudanar da wani taro da ya haɗa da mabambantan addini da ƙabilu a jihar Kaduna. Ko me aka faɗakar a taron?
To bambancin addini, bambancin kabila kada ya sa ka gan wani abokin gabanka ne kakanku guda daya. Idan ka kashe shi, ka cuce shi, ka kone gidan shi, ka kone dukiyar shi, kana kone dukiyar dan uwanka ne.
Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jami'a Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kasashen kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan iya wato harkokin tsaro, ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci. Trump ya bayyana haka ne a wajen taron koli na kungiyar tsaron ta NATO da aka gudanar a birnin Brussels. Shugabannin kungiyar dai sun halarta ne, wato sun halara ne domin kaddamar da sabon shirkwatar kungiyar kawancen. Trump ya ce ina magana kai tsaye cewa membobin kungiyar kawancen NATO tilas ne su ba da gudunmuwarsu su kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, amma kasashe 23 cikin 28 har yanzu ba sa biyan abin da ya kamata su biya da kuma abin da ya kamata su biya domin tsaransu. Wannan ba adalci bane ga Amurkawa masu biyan haraji. Kuma ana bin kasashen nan da dama kuma kudan kudade na shekaru da dama kuma ba sa biya cikin shekarun da suka shige. Trump ya ƙara da cewa harin da aka kai a Manchester alama ce ta zurfin ƙeta da muke fuskanta da ta'addanci. Tun farko Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta bayyana rashin gamsuwa a tattaunawa da shugaba Trump dangane da kwarmatawa kafofin watsa labarai bayanan binciken harin da aka kai a Manchester da Amurka ta yi. Trump ya ce kwarmaton abin matuƙar damuwa ne, ya kuma yi kira ga ma'aikatar shari'a ta gudanar da bincike.
A halin da ake ciki kuma, shugaba Donald Trump ya ce ya damu matuƙa da yadda ake kwarmatawa kafofin sadarwa Amurka bayanai akan binciken da ake gudanarwa na harin da aka kai a Manchester. Ya kuma yi alƙawarin gudanar da bincike. Fallasa bayanan binciken da ake gudanarwa da ya haɗa da hotunan shaidun da 'yan sanda suke da shi ya harzuka masu gudanar da binciken Burtaniya, ya kuma yi dalilin daina ba Amurka bayanan binciken da suke gudanarwa na ɗan wani lokaci a jiya Alhamis. Na buƙaci ma'aikatar shari'a da sauran cibiyoyi da suka dace su gudanar da cikakken bincike akan wannan lamarin bisa ga cewa Trump a Brussels a jiya Alhamis. Idan ta kama za a hukunta duk wanda yake da alhakin kurmata kamar yadda doka ta tanada.
Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya ce zai sa kotun kolin ƙasa ta nazarin hukumcin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya takawa umarnin shugaba Donald Trump burki na taimaka wato takaitawa waɗansu ƙasashe shida da galibi musulmi ne shiga Amurka. Sessions ya fitar da sanarwar jiya Alhamis cewa umarnin shugaba Trump yana ƙarƙashin ikon tsaron ƙasa. Ya ƙara da cewa ma'aikatar shari'a ba ta goyi bayan hukumcin kotun da ra'ayin ya bambanta ba. Wadda ta takawa yunkurin shugaban ƙasar na ƙara ingancin tsaron ƙasa burki. Ya ce ba a son a ga shugaban ƙasa ya ƙyale mutane da suka fito daga ƙasashe da ke ɗaukar nauyin ta'addanci su shiga Amurka. Sai dai ya hakikanta cewa ana iya bincike su an kuma gamsu cewa ba su da hatsari ga Amurka. A hukuncin da aka yanke jiya Alhamis dai kotun ɗaukaka ƙarar ta ce a bayyane yake cewa umarnin ba komai bane face alƙawalin da shugaba Trump ya yi kafin da kuma bayan zaɓe na nuna wa musulmi wariya. Galibin alƙalan kotun su 13 sun yi misali da rubuce-rubucen Trump a shafinsa na Twitter da hirarraki da aka yi da shi a tashoshin talabijin da kuma bayanan da aka buga a shafinsa na yaƙin neman zaɓe a matsayin shaidun manufarsa. Alƙalan kotun guda uku dai ba su goyi bayan hukumcin na kotun ba bisa hujjar cewa babu inda aka ambaci addini a zartarwar ta shugaban ƙasa.
A to ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka tana gudanar da bincike akan Jared Kushner, sarkin shugaban Amurka Donald Trump, kuma babban mai bayar shawarwari akan yiwuwar hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben Trump da Russia bisa ga rahotannin da jaridar Washington Post da kuma NBC jiya Alhamis. Sa ido kan Kushner da hukumar FBI ke yi ba yana nufin tana tsammanin ya aikata laifi bane ko kuma hukumar tana ɗaukar shi a cikin waɗanda take bincike game da Russia. Masu gudanar da binciken suna bibiyar ganawar da Kushner ya yi da jakadar Rasha Sergey Kislyak da kuma wani shugaban bankin Rasha a ƙarshen shekarar ta gabata yayin da ake shirin miƙa mulki bisa ga rahoton Washington Post. A makon da ya gabata jaridar ta buga rahoton cewa ana binciken ne kan wani babban jami'in fadar White House da ke kusa da shugaban ƙasa duk da yake bata ambaci sunan Kushner ba a wannan lokacin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan taron majalisar tattalin arziki ta Najeriya da aka gudanar, ɗan kwamitin majalisar na ganin nan da 'yan wata uku Najeriya za ta fita daga karayar tattalin arziki. Daga Abuja, Nasiru Adamu Ilhikaya ya aika mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Najeriya ta nuna ƙwarin gwiwa nan da watan Agusta ƙasar za ta fita daga karayar tattalin arziki wanda ya fito fili sakamakon faduwar gangar fetur a duniya. Wannan da ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa. Ga abin da ɗan kwamitin gwamnati Nasiru El-Rufai ke cewa.
In Allah ya yarda, cikin wata uku masu zuwa za mu fita daga wannan halin kakanikai na tattalin arzikin ƙasa da ake kira recession. Aikin noma ya bunƙasa, masana'antu ma sun bunƙasa, amma fannin ɗeban mai shi ya sauka ƙasa. Har yanzu ƙasa tana cikin halin kakanikai. Nikai amma in Allah ya yarda gyare-gyaren da ake yan ta'adda na Niger Delta da suka daina faffasa pipelines cikin wata uku masu zuwa zamu fita daga wannan hali na recession.
Haka nan El-Rufai ya ce sun gano wata kumbiya-kumbiya ta raba kudin asusun muhalli da tsohuwar gwamnatin Jonathan Tayo 2013 ga gwamnonin PDP kadai.
Ba a ba jihar Akwa Ibom ba dan gwamnan lokacin suna da matsala da shi Jonathan, amma an ba sauran jihohi na PDP, jihohi wanda gwamnoninsu na wasu jami'u ne masu kawanta da PDP kaman jihar Anambra lebura an ba su gwamnatin su na Abga kamar yadda kowa ya sani Abga irin ta PDP ce sannan an ba gwamnatin Ondo na da na Labour Party wanda daga baya ma ya koma PDP din
ga lamuran noma gwamnati Aminu Masari ya ce bana ba za su samu cikas ta bangaren taki ba
duk wani wanda ke tunanin za ya sake amfani da taki kamar da to ya sake shiri domin takin nan zai wadata shiri na biyu shine mu muna da irin cottage industry din nan masu blending fertilizer zai ayi revamping wa'annan cottage industry din ba na sa ran mugo kasuwa da aka ci ta taki za a sake cinta
masana lamuran tattalin arziki da kudi irin su commissioner kudi na Gombe Hassan Muhammad da ya ba hukumawa zabin noma da gwamnatin ta yi baya ga fetur
gudumawa da noma take ba ma tattalin arzikin kasa yana sama da abin da mai yake bayarwa idan aka ce oil and gas har ma da services gaba daya idan ka hada abin da contribution nasa baya kawa kashi 15 daga cikin 100 noma kuma yana bada kashi 22 daga cikin 100 bayan da aka rebasing GDP mutane suka tambaya to me yasa ake fifita harkar mai din gudumawan da yake ba ma tattalin arzikin kasar Najeriya bai taka karaya karya ba kasa da kashi 15 noman shine ya bashi muhimmanci inda a ce sai mun shigo da dukkanin abincin da muke ci wanda ya kama masara gero da sauransu kudin da ake samu daga mai ma bai isa biya wannan ba
Shima mai shiri ta yanar gizo Comrade Baban Sharik Gumel ya ce hana shigo da abinci daga ƙetare ya yi fa'ida.
Ni na san mutane da yawa da ba su taɓa yin noma ba. Suka zo suka yi noman shinkafa nan. Da aka yi wani kiyasi na mutanen da suka fi kowa yawan zuwa Hajji a jihar Kaduna, 70% su manoma ne. Muka zo har muna kai wa ƙasashen maƙota su Niger suka mu muna kai musu shinkafa. Ba wai na ce Muhammadu Buhari ya maida Najeriya kamar Dubai ba. Amma barna ta tsaya.
An samu nasarar taguwar farashin gangarmai a duniya zuwa sama da dala 50 wacce ta taɓa faduwa zuwa dala 30 ko kuma ƙasa da haka da ya tsoritar ainun in an duba ma ta taɓa aure dala 100 Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gayi da Nasiru yanzu kuma sai mu leƙa jihar Kaduna inda aka gudanar da wani taro domin haɗa kan al'umma don samar da zaman lafiya. Isa Lawal Ikra gare ka.
Kungiyar nan da ke kokarin ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'umma da ake kira Global Peace Foundation a Turance ta ce ta gano bambance-bambancen da ake yawan samu tsakanin al'umma ake amfani da shi wajen haɗa rigingimu tsakanin al'ummar da suke zaune da juna. Da yake jawabi wurin wani taro da aka tattara mabambantan kabilu da addinai a yankin Afaka da ke garin Kaduna. Daya daga cikin shugabannin ita wannan kungiyar ke kokarin ganin an samu zaman lafiya rabaran Joseph Hayab. Ya ce kungiyar ta tara taron ne don jawo hankalin al'umma su fahimci bambance-bambancin da ke tsakanin su don su zauna lafiya da juna.
Idan an daina bambancin addini da dangancin kabila a tsakanin mutane, za mu samu cikakken zaman lafiya da za mu ci gaba sosai. Abin da mun kawo wannan biki mu yi, da ce mu tunashe mutane, kabilunmu din nan ba Allah ya ba mu su domin mu yi amfani da su mu gina ƙauye ba ne, ba mu yi amfani da su mu rarraba ƙauyen ba ne. Kada wani ya yaudare mu, tushen kowane mutum a duniya guda ɗaya ne. To bambancin addini, bambancin kabila, kada ya sa ka wani abokin gabanka ne kakanku guda daya idan ka kashe shi ka cuce shi ka kone gidan shi ka kone dukiyar shi kana kone dukiyar dan uwanka ne in ba mu zo na lafiya ba ba za mu samu ci gaba ba in ba mu zo na lafiya ba ana iya fake da rashin zaman lafiya a doki kudin mu a ce muna ayan ba kariya amma muna zaman lafiya ka ga duk kudin da ya zama namu za gina mana asibiti za gina mana makaranta za gyara mana hanya
shi ma Sheikh Kaluru Maraya shugaba ne a wannan kungiya dake kokarin ganin an samu zaman lafiya a tsakanin al'umma arewacin Najeriya ya kuma ce sallakanci bayan addini al'ada na matukar taimakawa wajen samun fahimtar juna
babu da rai mu zauna lafiya ba mu fahimci asalin mu ba mutum duk inda ka ganshi in dai mutum ne ko addinin ku ɗaya ko addinin ku ba ɗaya ba ko ka san shi ko baka san shi ba asali dan uwanka ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya duk ƴaƴan Annabi Adamu da Hawwa'u ne akwai hanyoyi da yawa da zaka isar da wannan sako mun lura idan muna yi a masallatai ana yi a coci-coci to kuma babu abin da mutane suke girmamawa kamar al'adunsu to sai muka tara kabilu da suke zama a wannan gari na Mando wanda yake gunduma Afaka domin su gudanar da al'adun gargajiyansu
ta ina kuke ganin wannan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya musamman ganin irin kyamar da ake wa juna
wato zai taimaka kaga gashi kabilu daban-daban masu addinai daban-daban sun taru kristoci da musulmi duk an taru ana annashuwa wani bai taba ganin wani ba to koda tashin-tashin Allah ya kiyaye ta samu sai kaga da ya ganshin za su kafsa sai tuna ai mun hada a wani guri na zaman zaman lafiya wato abin da yake kawo mutane su yi wa junansu tashin tashi na ko su yi wa junansu aika aika rashin sanin juna ne
yanzu yanzu dai jihar Kaduna da a baya ake yawan samun rikice-rikice tsakanin al'umma mabambanta a bangarori daban-daban na jihar ta fara samun saukin simbulewar tsaro tsakanin bangarorin biyo bayan yawan jawo hankalin da ake tsakanin al'umma da nufin ganin an ƙara samun fahimtar juna dan a zauna tare Isa Lawli Kara Murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Nigeria kasa da yawa daya uwa daya uba daya kasa daya Nigeria uwa daya uba daya kada tayi ku bar kabilanci da bambanci a duniyarmu mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Nigeria kasa da yawa daya
wannan haka yake a gaida na Ikra Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 1 da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu shin mata ko kun san cewa motsa jiki kada ran kada han kamar yin tafiya yana rage wa mace barazanar kamuwa da sankaran mama da kimamin kashi 13 daga cikin 100 za mu dubi sakamakon binciken da ya gano haka kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Sakamakon wani babban bincike da aka gudanar akan hanyoyin rigakafin cutar sankaran nono zai taimaka nesa ba kusa ba wajen rigakafin wannan cuta Binciken ya nuna cewa sankaran mama ya fi kashe mata a yankin Afirka ta yamma fiye da kowane yanki na duniya Wakiliyar Muryar Amurka Jessica Bauman ce ta tsara wannan rahoto bisa binciken da Cibiyar Binciken Sankara ta Amurka ta gudanar da ya kunshi mata miliyan 12 daga cikin wannan adadi mata 150,000 ne suka kamu da sankaran mama masu bincike sun gano cewa motsa jiki ga dangadan kamar yin gudu ko kuma hawan keke suna rage barazanar kamuwa da sankaran mama ga matan da suke da kuruciya da wajen kashi 17 daga cikin 100 sannan kuma da wajen kashi 10 daga cikin 100 ga mata 'yan shekarun tsaka-tsaki haka kuma masu bincike sun gano cewa motsa jiki kada ran kada han kamar yin tafiya ko kuma yin dan aiki a lambu su ma suna rage barazanar kamuwa da sankaran mama da wajen kashi 13 daga cikin 100 idan aka kwatanta da matan da ba su motsa jiki kwata-kwata an kuma gano shedar cewa cin kayayyakin abincin da baya kunshe da sinadarin starch da yawa yana taimakawa abinda hakan ke nufi shine yawan cin ganyayyaki da ƴaƴan lambu kayayyakin lambun suna da calcium sosai a cikin su mata masu kiba fiye da kima sun fi barazanar kamuwa da sankaran mama A saboda haka cin abincin da ya kunshi ƴaƴan lambu da ganye wato abincin da za a ci ya kunshi ganye da yawa kamar su rama da zogala da alayyahu da tafasa ko lansir ko kuma lettuce zai taimaka wajen rage barazanar kamuwa da sankaran mama ga mata masu shan barasa binciken ya gano cewa duk macen da ke shan akalla kofi ɗaya na barasa a kulliyomu tafi barazanar kamuwa da sankaran mama Ann McTiamin masaniyar sankara a cibiyar binciken sankara ta Fred Hutchinson da ke birnin Seattle jihar Washington nan Amurka ita ta jagoranci wannan bincike ga abin da ta ce akan mata masu shan barasa
And we found that those women who drank an average of just 10 grams of alcohol a day had a 5% increased risk of breast cancer. So 5% is a small amount, but it was
Tace sun gano cewa matan da suke shan akalla kofi ɗaya na barasa a kulliyomu suna da barazanar kashi 5 daga cikin 100 na kamuwa da sankaran mama. mutum na iya cewa kashi biyar daga cikin ɗari bai taka kara ya karya ba. To amma ta fannin kiyaye lafiya ko kuma kiwon lafiya kashi biyar abu nuna damuwa ne domin kuwa ya taka kara ya karya. A wani binciken kuma da aka gudanar da mata 35,000 waɗanda ba su duwa to na waɗanda ba su daina ganin al'ada ba da suka kamu da sankaran mama. An McTiernan ta ce sun gano cewa shan barasa ya taka muhimmiyar rawa wajen barazanar su ta kamuwa da sankaran ko kuma har da suka kamu da sankaran ta mama. Ta ci gaba da bayanin cewa
we found that there was a 9% increased risk for drinking that same amount of alcohol, an average of 10 grams a day of alcohol. Again, small glass of wine, 8 ounces of beer, 1 ounce of hard liquor.
An ta ce sun gano ƙarin barazanar kashi 9 daga cikin 100 na kamuwa da sankaran mama ga matan da suke shan akalla kofi 1 na barasa a rana. Ta ce har kungiyar lafiya ta duniya ita ma tana daukar shan barasa a zaman daya daga cikin abubuwan da ke karawa wasu mata barazanar kamuwa da sankaran nono. Masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Kuma a tuna motsa jiki yana da alfanu sosai a fannoni da dama ga inganta koshin lafiyar mutum. Haka ne gyara kanka bai zama sauke mu raba ba. To ga Dr. Muhammad Laden ne ya shigo wannan zaurin domin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
To za mu fara amsa tambayoyin da wasiƙar Isa Ibrahim Hadija.
To
shi yana son ya san abin da ke kawo ƙasfi ne.
Abin da ke kawo ƙazi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin dan adam ne wanda ake kira inflammation na fata. Wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan. To shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yanda yake ya ta kaikayi.
To
abin da suke kawo shi kenan.
Akwai magani ko?
Yeah, wannan akwai magani, akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙazi ya kamata ya rinka shafa mai yanda wuraren ba zai bushe kwarai ba. In yana wannan yakan taimaka kwarai rage yawan kaikayin da zafinsa. Amma akwai mai da ake bayarwa wanda zai iya warkar da mutum akai sa'a kwarai da gaske.
Ana gado?
Ba a gado, ba a cika gadon shi ba Hajiya.
To ƙazanta na da alaƙa da cutar?
Ƙazanta yana ƙara tsananinsa.
To
amma kuma indai mutum na da ƙazanta bai kamata kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajar Duwacan ƙaramar hukumar Denge Shuni jihar Sokoto.
To
ya ce wai gaskiya ne ciwon makogoro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa, kuma wai gaskiya ne makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne ka bashi an saka fahimta abin da yake nufi?
Yace me ya tambayar da ake sa
wai cikin makogoro?
To
a cikin makogoron mutum akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa?
To wannan dai ba wannan wannan kaman champi ne Hajiya.
To tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani?
Wannan duk champi ne Hajiya.
To ina fatan mallam Rilwanu Fajatu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da wato ansa da ka bashi. Injiniya mai gero makere shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne, wannan ma ka sha bayyanawa.
Abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki gaba ke ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa. Wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi, ko sabulun da muke amfani da shi, ko irin abubuwan da muke kwanta a gado, ko zannukan da suke kan gadon mutum, ko irin su tawul da kake abu, duk abin da ke taɓan jikinka in dai bai dace da jikinka wanda sa jikinka kai ƙaiƙayi.
A saboda haka me mutum to ya kamata ya yi kenan? Zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma?
Ɗaya yana daina amfani da shi, amma kafin ya ƙara wannan yanzu akwai magani da za a iya ba mutum ya rage ƙaiƙayin, amma mafi kyau dai shine ka daina amfani da abantu abinda ake sa mutane su kama anan sai ake to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su daidai da daidai
to in kaman misali in sabulu ne in ka canja kaga jikin bai bari ba to wani abin ne daban
wani abu ne daban sai kai ta haka harka ka samu wanda yake sa jikin naka kaikayi
to likita kaga kaman misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanci ya zai yi kenan
to dole canza ya samu irin zanin gadon daban don waɗansu zanin gadaje ana yinsu da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan
tana yiwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanin gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarrafa shi kaikayi
eh don waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu abubuwa da muke nan na wurin wanda ake haɗawa a yanzu nuna da su yanzu waɗansu ba auduga bane kawai
to
eh to ana hada da wadansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai dan abu da ke hada da zanin za ka sun rubuta inda aka yi shi me aka hada aka yi zanin eh to sai ka dubi wadannan to ko kuma dai baka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi
to Allah abin da wuya kenan
eh da wuya ji ai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo
aikin banza kenan aka
aikin banza kenan eh ya ji
to Allah ya sa a dace
amin
to Malam Dahiru Azuka Denge yace cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne
eto bai cike kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kaman reflux da nake kira da turanci yanda abincin ke dawo ya dawo to in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin abincin bai soma narkewa ba shike kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu
to ko kuma ya saka kwarnahi ko
eh kwarnahi to duk wadannan shike kawo shi yasa amma abinda can da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta
to
zaka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo
to kamata yayin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta
musamman bai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta eh ya fi amfani domin akwai wasu da za su iya kwanci abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta za ka so mu sa wasu abu waɗansu lalura a hanyar da abincin ke bi waɗansu mutane ya kana faru haka
wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu
kuma suna iya yi kwana lafiya amma yawancin kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba
to ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka annin za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
da Talado
Jummai Ali ke fatan a huta lafiya
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
Daraktan kasafin kudin shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa kwamitin kasafin kudi jiya Alhamis cewa kudirin jam'iyyar Republican da zai soke dokar kiwon lafiya ta ƙasa zai rage hauhawar kudin ayyukan kiwon lafiya Kwamitin kasafin kudi da ya kunshi dukkan jam'iyyu ya fitar da rahoto ranar Laraba da yayi kiyasin cewa kudirin dokar da majalisar ta amince da shi da kyar farkon wannan watan zai rage kudin da ake kashewa kan kiwon lafiya da kimanin dala biliyan 119 cikin shekaru 10. Daraktan ofishin kula da kuma kasafin kudin Mike McVani ya shaida wa 'yan majalisar cewa kudirin dokar zai cimma burin rage kudin da ake kashewa ne ta wajen sauye wato sauye-sauye da za su ba jihohi ikon yanke hukunci kan yadda za su aiwatar da harkokin kiwon lafiya a jihohinsu. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan harkokin tsaro ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci. Trump ya bayyana haka ne wajen taron koli na kungiyar tsaron ta NATO da aka gudana a birnin Brussels.
To madalla, kafin mu yi sallama muna ta Ibrahim Hamzat Bayero murna na ɗan sarautarsa da za a yi a matsayin ɗan madamin Kano hakimin Kiru. wanda za a yi a yau da safiyar yau Juma'a nan da misalin karfe 9 a kofar kudu fadar mai martaba sarkin Kano. Allah ya taya riko. Masu sauraron mu, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul Fitta na gabatar da shirin, sai kuma Chuba Hero Jidone wanda ya hada mana sautin. Da ma injiniyan mu na yau Jan, ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa assalamu alaikum, sai an jima.